Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodiyon shi a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Yusuf Abdullahi ne yake muku salama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda cikin sa za a ji cewa jamhuriyar Nijar hukumomin yankin Agadez da ke arewacin kasar sun tabbatar da matsayin wasu 'yan gudun hijira kimanin 1,000 a hukumance.
971 a yau sun samu status na refugee da gwamnatin Nijar ya ba su. Shi ne zai tashi kamar kashi 57 bisa dari. Wanda dosiyansu suna cikin ana nazarin su su ne 971. Shi ne zai tashi kamar kashi 57 bisa dari.
A jihar Taraban Najeriya kuma rikici ne ya barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar PRP a daidai lokacin da jam'iyyar ke shirye-shiryen tuntara babban zaben kasar na shekarar 2023.
Mutane su kula da 'yan barandan siyasa masu neman su cefanar da jam'iyya. Irin wannan yanayi shi ya kawo kasar nan halin da muke ciki. Da ana bin aƙida na gaskiya da gaskiya, ja jam'iyyoyin sun kasance da darajar su. Wannan zabe da aka yi da suke ce wai sun yi ƙarya ne, ba zabe bane. Anan kuma masu bin ƙa'ida ne, muna kotu yanzu haka, muna sauraron abin da kotu za ta yi.
Akwai wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawan Najeriya, Sanata Muhammad Ali Indumi, kan wani ƙudurin doka da zai hana almundahana da kuma halasta kuɗin haram.
An fahimci cewa kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu bisa wannan tsari, to shi yasa aka kawo ƙudurin a sake gyara ta don ya yi ma'ana. Musamman ma a yanzu da an fahimci cewa shi kamar shugaban ƙasa, wato daga ɓangaren wanda shi ne shugaban ƙasan gaba ɗaya da kuma shi yake jagoran ɓangaren zattarwa, yana da niyya ya kuma ɗaya daga cikin wato campaign promise na mutum za a yi yaki da cin hanci da rashawa.
Akwai kuma shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba, wani bom haɗin gida da aka cilla kan rufin ɗakin karatun wata jami'a ya jikkata ɗalibai 11, inji shugaban jami'ar a wani yanki da ke magana da turancin Ingilishi a ƙasar Kamaru. A rikicin 'yan awari da ya kace-kace da shi, shugaban jami'ar Buwa Horasi Ngoma Manga ya ce bom ɗin ya fada a ƙasa sannan ya tarwatse. Ya fada wa gidan rediyon ƙasar CRTV cewa yaro ɗaya da 'yan mata 10 ne suka jikkata, inda ya ƙara da cewa dukansu suna samun sauƙi, sai dai bai yi ƙarin haske kan nau'in bom ɗin ba ko abin da ake tsammanin aka jefa. Buwa shi ne babban birnin yankin kudu maso yammacin ƙasar Kamaru. Yankunan kudu maso yamma da arewa maso yamma dukkansu galibinsu suna magana da turancin Ingilishi. A ƙasar da ke tsakiyar Afirka, da mafi yawan mutanenta ke magana da Faransanci. Jiya Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cewa aƙalla ma'aikatan ta tara har yanzu suna tsare a hannun gwamnatin tarayyar Habasha a Addis Ababa, sannan direbobin manyan motoci 70 waɗanda za su tuƙa kayan agaji zuwa arewacin yankin Tigray su ma suna tsare. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric ya shaida manema labarai cewa za mu ci gaba da aiki da kuma tattaunawa tare da gwamnati don ganin an sako su. A ranar Talatar da ta gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an tsare 22 daga cikin ma'aikatanta 'yan ƙasar Habasha a Addis Ababa, amma an saki 6. Wasu da ake tsare da su suna cikin waɗanda ke buƙatar taimako. Dujarric ya faɗa jiya Laraba cewa babu waɗanda ke buƙatar taimako a cikin waɗanda ake rike da su. Mai maganar ya ce har yanzu babu wani bayani game da tsare su da yake amsa tambayoyi. Dujarric ya ce har yanzu ba su samu wani jawabi a hukumance ba. Ya ƙara da cewa mun yi magana da gwamnati, mun aika da wasiƙa, muna neman bayani. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO a cikin sabbin bayananta na mako-mako na COVID-19 ta ba da rahoton cewa yankin Turai ya sake jagorantar duniya na kaso mai yawa da sabbin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar da coronavirus ke haddasawa. Hukumar WHO ta ba da rahoton adadin sabbin waɗanda ke kamuwa a Turai da ya ƙaru da kashi 7 cikin 100 a makon da ya gabata, sannan adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru da kashi 10 cikin 100. Yankin Afirka shine yanki ɗaya tilo da ya bada rahoton karuwar sabbin kamuwa. Jiya Laraba, shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta yi kiran wani taron gaggawa tare da gwamnonin jihohi bayan da cibiyar kula da cututtuka ta Robert Koch ta bada rahoton sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 kullum da ya kafa tarihi. Mai magana da yawun gwamnatin kasar Stephen Seibert ya shaida kamfanin dillancin labaran DPA cewa cutar tana yaduwa cikin sauri kuma ana buƙatar a ɗauki mataki na bai ɗaya. Jiya Laraba, wata kotu ta yanke hukuncin cewa jami'a ministan kuɗin ƙasar Mozambique Manuel Cheng, wanda ke tsara ƙasa Afirka ta Kudu, zuwa Amurka domin fuskantar shari'ar badakalar dala Amurka biliyan 2. Ana tsare da Cheng a Afirka ta Kudu tun shekarar 2018 bisa buƙatar hukumomin Amurka kan zarginsa da hannu a ɓoye wani gagarumin bashi. Kasa biyan basussukan ya jefa ƙasar da ke fama da talauci a cikin mafi munin matsalar kuɗi, tare da jefa dubin dubatan mutane cikin talauci. Mai shari'a ta babbar kotun Afirka ta Kudu, Margaret Bicto, ta yanke hukuncin cewa za a mika Manuel Cheng kuma za a tusa akiyarsa zuwa Amurka don fuskantar shari'a na laifuffukan da ake tuhumarsa da aikatawa. Ta ce ana tuhumar Cheng da cin hanci da rashawa mafi girma. Daga ƙarshe, a jawabinsa na bayan ganawa da ministan harkokin wajen ƙasar Ukraine Dmytro Kuleba, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka ta damu da ayyukan sojojin Rasha a yankin. Blinken ya faɗa a cikin wani bayani a ma'aikatar harkokin wajen Amurka cewa mun damu da ayyukan sojojin Rasha da ba a saba gani ba. Ya ƙara da cewa Amurka na saka ido sosai kan ayyukan Rasha. Blinken ya ce kamar yadda muka saba, za mu ci gaba da tuntuɓar juna tare da abokan hulɗarmu kan wannan batu. Kamar yadda muka bayyana a sarari, duk wani abu mai tayar da hankali ko tashin hankali zai kasance da matuƙar damuwa ga Amurka. Ya ce Amurka na ƙoƙarin ganin an kwantar da tarzoma tsakanin ƙasashen biyu. Har ila yau an tattauna a taron na ƙasashen biyu wajen tabbatar da samar da makamashi a ƙasar Ukraine, kuma ƙasashen biyu sun rattaba hannu kan takardar yarjejeniyar ya ƙulla alaƙa tsakanin Amurka da Ukraine.
Madalla labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai fagiyar rahotanni. Zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar, inda hukumomin yankin Agadez da ke arewacin ƙasar suka tabbatar da matsayin wasu 'yan gudun hijira kimanin 1,000 a hukumance. Yakuba Sukiraju shi ne daraktan da ke kula da 'yan gudun hijira da kuma 'yan cirani a yankin na Agadez, ya kuma yi ƙarin bayani kamar haka.
Yan gudun hijira wanda ake kema demandeur d'asile da refugie a nan Agadez muna da 1,715. A cikin 1,715 matan su 315, maza 1,400. Fannin wane ne gwamnatin Niger ya ba matsayin refugie, wane ne ba bai samu ba tukuna? 971 a yau sun samu statut na refugee da gwamnatin Nijar ya basu. Shi ne zai tashi kamar kashi 57%. Wanda dosiyan su suna cikin ana nazarin su ne 971, shi ne zai tashi kamar kashi 57%. Wanda suka samu matsayin refugee in da dindindin gwamnati ya amince su 'yan gudun hijira ne, su 744, shi ne kashi 43%. Akwai ci gaba tun da na farko dai, kamar da kuka sani a da muna samun tangarde cikin zamantakewansu, amma yanzu alhamdulillah kamar abin da ya kai tsawon wata goma ba ku ji an yi wani zanga-zanga ba kenan. Akwai abin da ake kema a turanci a kalmi a cikin zaman nasu. Na biyu, taratama na dosiye yana ci gaba, ajan suna nan suna aiki, kuma da mun yi da dosiye in muka kai kaman wani 50 ko 100 sai mu tura su nyamai in commission yayi revenir sai a tura muna sakamakon kuma yanzu sati daya kenan da muna nan ga musu abunda ake kema carte de refugié wanda gwamnati ya ba su matsayin refugee din nan da HCR ya turo ma'aikata daga nyame su tallafa equipe inda annan technique kuma da logistique kuma material suna nan kayan aiki suna nan ana yi carte nan da carte nyame ake yin su me tun da an gani kaman ayi su surplace yayi yanzu ana nan ga yin su wajen carte in 500 muka yi a sawon sati guda
to yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda rikici ya barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar PRP a jihar Taraba hakan kuma na faruwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta PRP ke shirye-shiryen tunkarar babban zaben kasar na shekarar 2023 gare garin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar Taraba
wannan tarkatarkan dai da nuna wa juna ya barke ne tsakanin yayin jam'iyyar PRP a jihar Taraba inda kuwa wasu yayin jam'iyyar suka bangare gefe guda suka ce sun riga sun yi zaben shugabanni a matakin jaha na jam'iyyar PRP duba da cewar ita ma dai jam'iyyar PRP tana iya kokari ta ga ta farfado da martabar demokradiya a mafadin Najeriya gabaki daya domin kuwa tana son ta zamanto tana ɗaya daga cikin jam'iyyun da suke gugar gafada da sauran jam'iyyun siyasa amma Najeriya to sai dai wasu daga cikin yayin jam'iyyar da suke rike da madafin iko na riko a jihar Taraba sun ce waɗanda suka zo suka yi wannan zaben ba ma yayin jam'iyyar bane akasari ma dai suna nema su yi wa jam'iyyar kakagida ne ko kunce kafan ungulu Malam Boyanga Kanga yana daya daga cikin shugabannin jam'iyyar na ƙasa na koyi masa tambaya ko jam'iyyar su na PRP ta gudanar da zaben shugabanni a matakin jihohi a jihar Taraba
duk wanda ya ce ya gudanar da zaben a nan Taraba kariya ne babu abuka dunne national treasurer ya kamata ne in kasance a wajen chairman na party na PRP Malam Gambo Usman shi ma ya kamata ya kasance a wajen wanda suna babbatuna musu ba yan PRP na kwarai ba su yan sambo ne su kuma yan buga-bugan siyasa masu cuacua neman abinci kaman irin su Abdullahi mai kasuwa da wayansun su wanda suka yi kangaroo zabe a Nigeria ba wata jihar inda aka yi zaben PRP
Honorable Gambo Usman wanda ke zama shugaban riko na jam'iyyar PRP region jihar Taraba wanda yace wadanda suka ce sun gudanar da wannan zaben shugabanni a matakin jihohi a jihar Taraba basu ma san diga ina suke ba
kokarin suke su yi kuse don su yi barandan jam'iyyar su cefa na da ita wan son zuciya wa mutanen da suka sa su saboda haka ina gaya wa al'umman jihar Taraba kariya suke yi babu wayan su a jihar Taraba da suke rike da jam'iyyar PRP face mu wannan Gambo Usman mutanen su kula da yan barandan siyasa masu neman su cefa na da jam'iyyar irin wannan yanayi shi ya kawo kasa nan halin da muke ciki da ana bin aqida na gaskiya da gaskiya jam'iyyun sun kasance da darajar su wannan zabe da aka yi da suke ce wai sun yi ƙarya ne ba zabe bane anan kuma masu bin ka'ida ne muna kotu yanzu haka muna saurara abin da kotu za ta yi
Buranda Usman wanda ke zama magatakaddar jam'iyyar PRP a jihar Taraba shi kuwa ce wai jam'iyyar su na PRP ta nausa kotu domin zakulo mafita don kuwa wannan gabar su masu bin doka ne
wanda suna kirari wai su shugabannin PRP Taraba su yan sambo ne masu suna neman tuwo su ci sun yaudare yan Taraba sun yi zabe national ba san komai kan su ba yanzu haka muna koto sai kuma mun dakata da su PRP brethren
shugaban
jami'a PRP a Taraba Honorable Gambo Usman shine chairman namu an san shi national
to sai dai yanzu a lokacin da nake kalmashe bakin wannan rahoton na yi kokari domin jiho ɗaya bangaren da ake zargi da waɗannan batu na yi wa jam'iyyar PRP a jihar Taraba kafan ungulu amma dai hakata bata cimma ruwa ba Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to har yanzu dai muna tare ta Najeriya inda wani kudurin doka da zai hana almundahana da kuma halasta kudin haram idan an tabbatar da haka akan kundi ya tsallaka karatu na biyu a majalisar dattawan Najeriya kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan majalisar sanata Muhammad Ali Ndumi ya yi wa wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda bayani abubuwan da dokar ta kumsa da kuma yadda za a yi aiki da ita ga dai yadda hirar tasu ta kasance
kowa ya fahimta a yanzu akan cewa babban matsalan da yake gurgunta ko kuma yake kawo cin bayan kasa shine cin hanci da rashawa wanda ya adabi ga kasan gaba daya kuma wayannan dokan da muka yi na money laundering da ake kira yau din dalilin da aka sake dawowa da shi shine wanda aka yi na dadin bai kai international standard a duk duniya akwai wato tsari da ake bai kai ba da yake nan na biyun sa an fahimci cewa kwaliya ba ta biyan kudin sabulu bisa wannan tsari to shi yasa aka kawo kudirin a sake gyara ta don yayi ma'ana musamman ma a yanzu da an fahimci cewa shi kamar shugaban kasa wato daga bangare wanda shine shugaban kasan gaba daya da kuma shi yake jagoran bangaren zattarwa yana da niyya kuma daya daga cikin wato campaign promise suna mu cin za a yi yaki da cin hanci da rashawa to idan za a yi wannan yaki idan ba doka mai ƙarfi wanda zai tabbatar da sauƙi da kuma samun nasara a cikin wannan abu ba za a yi samu cikakken nasaran da ake so ba
to yanzu yaya abin yake a tsarin mulkin Najeriya kafin yanzu
a yanzu yadda yake bisa ga tsarin mulkin kasar mu cewa ko mutum ka same shi ya saci abu baka da dama ka kira shi barawo sai ka kai shi kotu kuma ka ba da bayani ka tabbatar akan cewa kai convincing court akan biyo reasonable da suke cewa to mu abinda ko kuma nima abinda nake da shi ra'ayina shine a mutum yayi sata ko kuma an ganshi da dukiyar da ba daidai da albashin shi ko kuma haƙƙinsa ko kuma abin nan ba to shi wannan warwarewa din ya kamata a dora akan shi akan ta kamar ni a ce ni senator ne an san albashina a wata an san allowance da ake bani idan ai jimilansa a shekara an zo an ga kuma ina zama a gidan da ya dara wannan albashin na wasu 10 ko kuma su 20 ko su 30 ma yadda muke gani sai kuma a zo na shiru ko kuma an tuhume ni sai in ce su ne ya kamata su bincika ko su bada shaidan zargin da ake min cewa na samu hanyar nan da ba bisa daidai ba din haƙi din ya kamata a dora a kaina ya kai ka samu wannan abu sai in ce to wani ya bani kaza ko kuma nayi kaza ko kuma na sayar da abu kaza to shikenan indai an gamsu shikenan ka tafi da kayanka in ba a gamsu ba sai a karbe kayan a sayar da shi a mayar da shi bilbali na gwamnati ba magana daure ma ba magana komai sai da duniya duk za su sani ka saci wani abu ko ba san inda ka sato shi ba dai an kwace
to kuma baka son a yi ma mutum hukunci kenan
in dai kaman an tracing nashi cewa ya sace haƙin jama'a ne to hukunci sai biyo ba amma idan ba a samu bayani ba kuma an kama shi da wannan abun to ai kin ga ba za a yi hukunci akan me zaka yi hukuncin amma dai gashi da kayan da bai kamata ya zama nashi ba sai a kwace kayan amma in an gane cewa ya sato shi ne daga wani wuri to akwai maganar sata sai a masa hukuncin sata kuma a kwace kayan sa din kamar yadda muke gani yanzu a cewa to an daura mutum kaza shekara kaza kuma abu da kaza da kaza da kaza da yake da shi kuma za a sayar da shi a mayarwa gwamnati to amma idan an je an same ni da abu ba a samu cikakken bayani inda na samu abun ba kuma gashi yafi karfin ya albashina sai a kwace kawai sai to wannan gaskiya in ka kawo bayani cikakke sai ka zo ka karbi kayanka amma in ba bayani abun na gwamnati ne ko kuma na jama'a
wato a bayanan nan da kai shin gwamnatin tarayya ce ya kamata take da hurumin irin wannan tuhumar ko a'a gwamnatocin jihohi ma za su iya yi
a'a ba gwamnatin jihohi ba kowane dan Najeriya ya kamata mu shiga cikin wannan shine wato money laundering din da kuma unexplained wealth order da nake cewa a dokan da za a yi da kuma whistleblowers da ake cewa ake kuna da labarin su
masu kwarmato
masu kwarmato to yanzu kaman masu kwarmato in an yi dokan cewa an kai kwarmato za a baka wato kaso daga cikin abin da aka debo din so shikenan sai kaga kuma za a boye identity dinka
wanda
ya kwarmato kuma za a bashi kariya to kinga in talaka ya gane wani abu in ya je aka yi to shi ya rabu da talauci din ma kenan kuma a sarce kinga kowane dan kasa ma zai dinga gadi yana nuna cewa in ya samu wani kwarmato guda daya zai warware ya rabu da talauci to kuma ni ina ganin wannan a musulunce jihadi ne
Senator Muhammad Ali Ndumi kenan daya daga cikin ƴan majalisar dattawan Najeriya a hira su da Madina Dauda Abuja to karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalon da Niya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana kuma ana samun mu Alpha Radio dake birnin Kumasi
kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zama
yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san a ba mu
cirin yan kasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin yan kasa
hukuma wajibi ta kare rai da lafiya yanda za ta yi ita zai
tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin yan kasa da hukuma
wallahi wanda dai aikin dan zamba ya gama da shi da dustbin dai
shirin yan kasa da hukuma na nan tafi a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na karfe 8 na safe. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Ni garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar ne mal samu.
To yanzu kuma lokaci ne da Sule Mummune Barma zai kawo mana shirin na kasa.
Na kasa,
na kasa,
na kasa.
Ba kasawa ba.
Na kasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummune Barma. To kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, shirin na yau zai ci gaba da kawo muku bayanai game da harkokin wani shugaban guragu 'yan kwallo na Najeriya, bugo da ƙari shugaban Empolio Musbahu Lawan Didi mai kasuwancin shinkafa a hirarsa da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda. Bakon shirin wanda rikakken dan siyasa ne ya fara da nana ta kira ga nakasassu akan batun neman na kai.
Yau Allah mun gode maka in ka auna yawan mabarata nakasassu a Najeriya, in ka auna yawan masu kafa masu lafiya mabarata, to mu kaso 10% don wani zai sha malamin zai zo da mota ya tare kai ce ka taimake shi, amma na kasashe ya zama da yawa. Yanzu muna da professors, muna da doctors, muna da ilimi kala-kala. So Najeriya ana ci gaba, saboda haka ina kira ga ƴan uwa kada su kuskura na kasa ta makaho gurgu kuturu kowane iri Allah yi ka, kada ka maida zuciyarka ta mutu, domin gaskiya ne babu na kasashe shi ka sai.
To bari mu koma ga sana'ar nan taka ta keken guragu da ka rika yi.
Na'am.
Kai kamfani ne na kera wa'annan kekunan?
Kamfani ne tun a lokacin na yi Miss Ladi na Lagos, na yi rijista don lokacin Corporate Affairs kowa yana can. Na yi rijista da ramin kuɗi da su ne na yi buɗe kamfani da su na dinga harkokin. To rayuwa ta da ta zo na ban Lagos da na rasa document takardu da yawa. So da na dawo nan garin. Ina dawowa na zo
nan
Abuja, da na da Abuja na zo na zama PA na local government chairman, na zama dan siyasa tsindim na fada, na zo kawai sai na ci tubaran dawalda. Lokacin na yi PA na Zafaniya wani chairman na Abuja municipal area kansu akan maganar disabled. So da na zo na kafa kamfani na Ayanya, daga baya na tashi daga Ayanya da arziki ya karu, na koma nan Usai zon 7 inda yau an rushe wajen. Aka zo na fara kamfani na babba, daga nan na koma na agent na dealer na Coke, na dealer na Pepsi, na dealer na Maltina, na buɗe waje babba a wajen. Ina cikin wannan harka ina tafiya arziki ya fara samuwa Abuja. Duk inda kai gini in ba gwamnati ce kai ba asara kai, wala ba shiri ba komai. Rana ɗaya ran Juma'a ba notice aka zo aka tattake kayan. Na ce to Allah ya saka mu, Allah ya bani mafita. Da aka suka tattake kana na ɗeba na ɗebewa, na koma yanya inda na baro, na koya yaran da na bari. Akwai ƙanina da muke uba ɗaya, sauran kayan da suka rage na bashi na yaye shi ya zama yana walda. Har yanzu shi yake kekan guragu a Abuja. Saboda haka in ka ɗauka a matsayin matsala ta rayuwa, da aka ruguje min kayana aka tattake na haƙura. A yau ina miki bayanin cewa Allah ya mun canji da abin da ya fi shi alheri, saboda ko ba komai Allah ya kawo matsayi iri-iri.
To a wannan yanayin sai ka ci gaba da wannan kwallon guragun da ka kago?
Ai, kwallon guragu yau shekara 32 har yanzu ana kanta. To ina yi, ina karami na hannu daina. Yau ni ne shugaban kwallon guragu na kasa, kuma shugaban Polio kungiyar masu shan inna ta kasa. Kuma ina da kamfani na DD Farms and Food Services Limited. Aiki na wajen shi ne ina yin shinkafa. Tunda gwamnati ta ce a karkata a koma yin shinkafa, na ɗau abun ba da wasa ba, na sai fili na gina kamfani na katafari. Ina da ma'aikata ana nan ana yin shinkafa, akalla muna iya yin ton 24 kamar buhu 450 in aka sa
a wata ko sati
a kullun da aiki za a iya yin sa.
To ya ake siyo shinkafar ake ko dai noma shi kake?
A ni bana nomawa, amma muna siyowa a kawo mana. Ina da mashinan da kuma ni kuma za su gyara shi. In an siyo ta daga Sharira za mu gyara ta, za ta koma ta zama shinkafa mai kyau da ba tsakuwa ba komai. Muna siyowa tun da shugaban kasa ya ce aje a yi. To mu Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa koda da taimakon gwamnati ko babu ni yanzu matsayin da Allah ya kai ni kenan amma dan adam tada yake bai tuka gwon ba ina roƙon gwamnati ma su taimaka min ta jiha da ta ƙasa domin a ya zamanto an haɓaka kasuwancin kuma an taimaki na baya don su ma samu abin yi
mutum nawa ne ka dauka aiki a kamfanin
a yanzu da muka fara kamar watan da ya wuce sabon kamfani ne gaskiya a yanzu haka muna da mutane a kai 15 kuma in kamfanin zai cika ya cika yanda ya kamata mutum zai kai kusan 60 to saboda haka akwai buƙatar
kuma da ana biyan sa albashi duk wata
ana biyan sa albashi kowa ana bashi daidai gwargwado ko abin da ya kamata amma yanzu muna kan aikin akan yanda za a fidda abin daidai da doka saboda kowa akalla kada ya zama yana dauka kasa da 30,000 kamar yanda doka ta dauka ta sa kuma shugabanni kamar wanda ilimi ya kawo su manajoji su na da salari mai kyau a kamfanin
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban bayanan Musba'u Lawan Didi yanzu a madadin sa da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
to madalla yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
Jaridar The Chronicle da mu soma sharhin jaridun da yau kuma ta fara labarin ta kamar haka wasu 'yan bindiga daɗi sun harbe wani sojin ruwa jaridar ta ce wasu 'yan bindiga daɗi a ranar juma'ar ta gabata sun harbe wani sojin ruwa a yankin da ake cewa Gbesale kusa da Michel Kamfa na 1st Battalion of Infantry IBN a takaice a Bon Katamanso municipality cikin babban jihar Accra haka kuma sun yi ma wani mai aiki mobile money rauni a kansa yayin da sun karin dukan kansa suka kwace kuɗi Ghana Cedi 4,000 a hannunsa wani wanda ya shaidi abin ya nuna cewa a ranar juma'a da kimanin karfe 3 na yamma wasu mutum biyu akan babura sun ka tsaya a nan inda mai aiki mobile money din ke aiki sun ka umarci shi ya buɗe kofa suka kwace kuɗi da ke a hannunsa suna cikin haka suka hango wurin wani mai sayar da siminti da suka sheƙi yana kiɗayan kuɗin aiki da yayi suka kai masa hari inda suka kwace kuɗi Ghana Cedi 800 suka harbe sojin a kafafuwansa guda biyu kusa karwa shatawale fon ɗinsa wannan umarni ne na kotu ga masu tuhumar mawaƙin kuma jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wata karamar kotu a nan Accra da ke sauraron ya ɗan labaran ƙarya da ake zargin shahararren mawaƙin nan Charles ni Amamensa wanda aka fi sani da suna Shatawale ya yi tare da sauran makarabansa ta umurci masu tuhumar mawaƙin ɗin da su sakar masa fun ɗinsa tare da sauran makarabansa barnar igiyan ruwa daga Ketu South waɗanda bala'in ya rutsa da su ba su amshi kayan agaji ba tukun daga Nadimu wata kungiyar bayar da agaji jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin ta ce babu kayan agaji ga waɗanda bala'in igiyan ruwa na Ketu ta Kudu ya rutsa da su waɗanda sun kan rasa ƙaddarorinsu ga tekun yanzu ana ɗaukar matakan sake tsugunar da su a wani tsibiri da ake ce waje takba inda ake aikin ɗiban gishiri babban jami'in zartarwar yankin Mr. Maxwell Kofil Gudu ya faɗi haka ne a cikin wani fili a jiya dangane da hali da ake ciki wanda ya ce ya fi ƙarfinsu babu kayan abinci ko duk wani irin kaya da zai taimaka musu masu motocin haya a nan ƙasar Ghana sun nuna cewar ba za su ƙara kuɗin mota ba ƙungiyar kura da ainihin sufuri na ƙasar Ghana ce ta bayyana haka kuma jaridar The Herald ta rawaito shi jaridar ta ce jami'in zartarwar ƙungiyar masu motocin haya GPRTU Alhaji Ibrahim Abbas Moro ya faɗa cewar masu mototi sun nuna cewar ba za su ƙara kuɗin mota ba dangane da ƙarin kuɗin mai da aka yi ya bayyana cewar iyan Ghana tuni suna a cikin mummunar ukuba kuma ba za su ƙara munana wannan hali da suke ciki ba da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.